sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 19 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi yayin da a yanar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almati Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi da farko ga kanin labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na da zabi da dama baya ga matakin soji muddin da ya tashi mai da martani kan har-haren da aka kai Saudiya. Gidan yarin da aka jibge mayakan ISIS da aka kama cikin su sun fara kasa iya ji da dumbun mayakan. Sannan har yanzu babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban kasar Isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya Talata.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamandan rundunar sojin Amurka a nahiyar Afirka ya fara gudanar da ziyara a jamhuriyar Niger. To ko me yene kamakasudin ziyarar tashi?
Yanayin da ake ciki a kasar Libya da halin da rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ke ciki haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali wato MINUSMA da yanayin hulɗar kasar Amurka da jamhuriyar Niger a fannin horon jami'an tsaro.
Haka kuma za ku ji cewa wata ƙungiyar mata mai suna Eye of Na sun yi tattaki a cikin garin Kaduna. To ko menene ya zafi haka?
Zaman lafiyar nan fa ya zama dole foundation Nigeria akan zumunci ne akan zaman lafiya kuma za mu dauki kayan mu ka duba akwai musulmi akwai krista a cikin wannan zaman campaign zaman lafiyar nan
sannan Grace Alheri Abdu na tafe da shirinta na domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labarin mai karanta Ibrahim Ka'almasi Garba Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce Amurka na da zabi da dama baya ga matakin soji muddin ta tashi mai da martani kan har-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuka da aka kai har suka haddasa gibi a wajen rabin man da ake samarwa a Saudiya a ƙarshen makon jiya Muna kan turba mai wato kokwarar turba abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a filin jirgin saman California akan hanyarsa ta zuwa wajen wani gangamin tare kudin yakin neman zabe a Saudiyar kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da kaddamar da abinda ya kira takalar neman yaki ta wajen kai har-haren Kalaman na Trump na zuwa ne yan sa'o'i bayan da ya ce zai yi matakar kara ma Iran takunkumin tattalin arziki saboda harin da aka kai kan matatun man Saudiya wanda Amurka ta ce Iran ce ta kaddamar. To sai dai shugaban Iran Hassan Rouhani jiya Laraba ya ce yan kasar Yemen ne suka kai harin a matsayin gargaɗi ga kasar Saudiya kan katsalandan din da take yi na jagorantar gamayyar da ke yaƙi da ƴan hutsi. Da alamar kokarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke ɗauke da dubban mayakan ISIS da aka damƙe a Yacitra al'amarin da ka iya ƙarfafa gwiwar ƙungiyar ƴan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a Siriya da Iraki. An yi wata da watanni jami'ai na bayar da tabbacin cewa waɗannan gidajen yaren waɗanda sojojin rajin kare demokaradiyya a Siriya da ke samun goyon Amurka ke tafi da su na da ingancin ɗaukar mayakan waɗanda da dama daga cikinsu an damƙe su ne bayan faduwar Baghouz wuri na ƙarshe da ya rage a hannun kungiyar ƴan ta'addan Siriya a cikin watan Maris. To amma a yayin da yunkurin mayar da mayakan na ISIS zuwa ƙasashen su na asali ke cin tura, kuma har yanzu wasu dubban mayakan a Najeriya a musu shari'a, ana dada fargabar yuwar al'amarin ya fi karfin gidajen yaron. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar California wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurɓacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin ƙarni a kai na wacce ke da hurumin ginda ƙa'idojin kare iska daga gurɓacewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar ta kafar Twitter jiya Laraba cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye wannan izinin da aka bai wa jihar ta California na iya gindaya ka'idojin da suka fi na gwamnatin tarayya tsauri na hana ababen hawa gurɓata muhalli. Wannan matakin shine na baya-baya a ƙoƙarin da wannan gwamnati ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zummar takaita gurɓata iskar muhalli. Babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban ƙasar Isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya Talata, wanda shine karo na biyu da aka runtuma zuwa rumfunan zabe a kasar cikin tsawon watanni biyar bayan kidayar kusan dukkanin ƙuri'un. Jam'iyyar nan mai tsaka-tsakin ra'ayi ta tsohon hafsan hafsoshin sojin Isra'ila din nan mai suna Benny Gantz ta dan shagaban jam'iyyar Likud ta su Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. To amma kowace daga cikin jam'iyyun biyu ta yi matukar gaza samun kujeru akalla 61 da ake bukata don yin rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120. Bangaren gamayyar nan ta yan gabadai-gabadai ta dara bangaren yan ra'ayin riƙau mai goyon bayan Netanyahu da kujera guda, inda aka yi 56 da 55. Bangaren na yan gabadai-gabadai da kujeru, wato na da kujeru 13 na gamayya, wadda ta kunshi wata jam'iyya ta akasari Larabawa wadda bata ma taba shiga gwamnati ba a baya, mai yiwuwa dai su goyi bayan gwamnati daga waje kamar yadda suka taba yi a bayan. Kwamannan mayakan Hutu na kasar Rwanda wanda aka nema ruwa a Jallo saboda zargin tafka laifin yaki an hallaka shi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kwango. An kashe Sylvester Muda Kumura, jagoran mayakan da ke kiran kansu dakarun demokradiyya na ceto Rwanda, da safiyar jiya Laraba a lardin arewacin Kivu na Jamhuriyar Demokradiyyar Kwango, a cewar majiyoyin soji da ke yankin waɗanda suka yi magana da sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Kwamandan rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka, General Stephen Towson, ya fara gudanar da ziyarar aiki a jiya Laraba a jamhuriyar Niger domin tattauna muhimman batutuwa da hukumomin kasar, musamman matsalolin ta'addanci da suka addabi yankin na Sahel. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani farko na wannan ziyara ta kwanaki biyu, General Stephen Towson da ke samun danne gargada daga wasu makarraban rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka, wato AFRICOM, ya gana da shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu a fadarsa, inda suka tantauna akan yakin da kasashen biyu ke kafsawa da kungiyoyin ta'addancin yankin Sahel.
We had excellent discussions. The United States is very grateful to have such a strong partner as the government of Niger.
General Stephen na cewa mun yi tantaunawa mai armashi, kuma a gaskiya kasar Amurka na farin ciki da samun Niger a matsayin kawa. Shugaban ya sanar da ni cewa jinin sojan kasarsa da na Amurka ya zuba a lokaci guda a fagen fama. Ina ganin wannan wata kwakkwarar hujja ce da ke nunin karfin hulɗar da ke tsakanin kasashen nan biyu.
The president told me that our soldiers of both of our countries have shed blood in battle together, and I can think of no stronger sign of partnership than that.
Yanayin da ake ciki a kasar Libya da halin da rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ke ciki, haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali, wato MINUSMA, da yanayin hulɗar ƙasar Amurka da Jamhuriyar Nijar a fannin horon jami'an tsaro da bayar da tallafin kayan aiki, da daga cikin batutuwan da tawagogin ƙasashen biyu suka taɓo a yayin wannan ganawa, in ji jakadan Amurka a Nijar Ambassador Eric P. Whitaker.
La situation actuelle à Libye est la MINUSMA, l'opération des Nations Unies basée au Mali. Nous avons discuté des questions liées à la sécurité et à la défense.
A ci gaban wannan rangadi, Janar Stephen Townsend da tawagarsa za su ziyarci sansanin sojan saman Amurka na ɗaya da ke nan Nijar, kafin daga bisani kwamandan na rundunar AFRICOM ya isa a sansanin sojan Amurka na biyu domin tantance halin da dakarun ƙasar ke gudanar da aikin tsaro.
After this meeting, I'm headed out to tour Nigerian Airbase 101 and tomorrow Airbase 201.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ke sahun gaban waɗanda suka haɗa gwiwa da ƙasar Amurka don murƙushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Wata ƙungiyar mata mai suna Eye Opener ta gudanar da wani tattaki a jiya Laraba a cikin garin Kaduna don nuna buƙatar zaman lafiya, musamman halin da ake ciki yanzu a Najeriya na rashin tsaro da ya addabi jama'a. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wata ƙungiyar mata mai suna Eye Opener a Turance ta ce rashin zaman lafiyar da ake gani a ƙasar nan fa ba wani abu bane siyasa ce. Ƙungiyar wadda ta yi tattaki a cikin garin Kaduna don nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an zauna lafiya, ta ce idan aka yi la'akari da irin halin da ake ciki game da buƙatar zaman lafiya, akwai buƙatar a duƙufa ga addu'a yanzu. Madam Margaret Julius ce shugabar wannan kungiya, kuma ita ta yi wa manema labaru ƙarin haske jim kaɗan bayan ƙarƙare wannan tattaki.
Zaman lafiyar nan fa ya zama dole. Foundation Nigeria akan zumunci ne, akan zaman lafiya. Kuma za mu ɗauki kayanmu. Ka duba, akwai musulmi, akwai krista a cikin wannan zaman campaign zaman lafiyar nan. Wannan abu da ake cewa ba rashin zaman, duk wannan politics ne. Siyasa ce kawai ana ruɗin mutane. To mu tuna fa dukkan mu fa mun fita daga jikin Adamu da Hawwa ne. Mu a kaman a addini kristanci an ce ka so duk wanda ya kika shetan ne enemy ko a kasan nan ba mutum bane, so duk wani abu bana ce su hate me su me suna daji nan, mu fita muna musu addu'a. Ba a yi musu addu'a ne sai a fita ka ana ta zagi, in gwamnati bai aiki ba a ta zagi a ta ce kaza, mun taba zo na mu musu addu'a. Rashin addu'an nan fa shine ma problem dinmu.
Tattakin nuna buƙatar zaman lafiya a jihar Kaduna da wannan kungiya ta yi dai ta samu goyen bayan jami'an tsaro. CSP Uzair Abdullahi ne jami'in 'yan sandan da ya wakilci kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna.
To alhamdulillah, wannan abu ne na farin ciki, kuma abu ne kwarai da dole ya burge kowa, domin ba abin da ake fata samu shine zaman lafiya, domin sai da zaman lafiya ne komai zai iya faruwa. Shi kuma zaman lafiyar nan ba wani ne fa zai zo ya kawo maka shi ba daga waje, a'a, abu ne wanda yake sai an hada ƙarfi da ƙarfi domin a cimma burin wannan abu na zaman lafiya. Saboda haka samun ƙungiyoyin sa kai irin waɗannan lalle abu ne na farin ciki, abu ne na maraba, kuma muna fata muna sa rai da taimakon Allah wannan abu zai ci nasara sosai.
Wasu mahalarta taron tattakin zaman lafiyan dai sun nuna damuwarsu game da yadda zamantakewa ta tabarbare.
Sunana Safiya Adamu, ni ce woman leader na Igabi Local Government Manda Chapter. Mun fito ne domin mu fadakar zaman lafiya a cikin Kaduna mun tashi tun muna yara a Kaduna makota a cikin wadana tashi zaga makocinka in yamuri ne bai rabe lokacin ranan Christmas mu dinnan maman mu tana sai mana kaya sababbi mu sa domin mu taya makotan mu murna to muna so mu dawo da wannan abin a cikin Kaduna ya kamata mu zauna mu zama one mu zauna tare mu samu zaman lafiya a cikin jahar Kaduna
sunana Tino Alfred na fito ne daga Nasarawa abin da yasa da lokacin da nima na zo aure Kaduna na Kaduna kamar yariya na da na haife ta duk inda zan je zan ba ma ɗan gidan ne masalata ne musulmai ne shirke mai yariyan nan idan su yi ma yaran su wanka za su yi ma nawa duk kwalliyar da suka yi ma yaran su za su yi abin da suka ci za su ba ma yara na su ma su ci sai ga abin da yazo ya faru sun koma anguwan mazu ganin juna ma yanzu da kyar muna so a koma inda ake da ba bambanci idan akwai zaman lafiya kasa talauci ba zai zauna kasan ba
sunana Idi Mati daga ƙungiyar Citizen for Peace and Peace Admission of Nigeria mu ma muka zo mu bada goyen baya akan neman zaman lafiya da ake yi dukkan abinda ba zaman lafiya a cikin sa to ba kwanciyar hankali a ƙasa da duniya ma gaba daya
taron tattakin zaman lafiya na mata zallan da ita wannan ƙungiya ta shirya dai sharar fage ne na ranar zaman lafiya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 21 ga watan Satumba kowace shekara da nufin nuna buƙatar zaman lafiya a ko'ina. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na gaba a yau ga wannan.
Kungiyar kare haƙƙin mata ta nuna rashin jin daɗin su kan abubuwan da faruwa kan mata da ake yi a cikin hotel a nan Port Harcourt. Wannan kisa da ake yi ƴan kungiyar asiri ne suke wannan. Abin da ke faruwa shine za su je su kaci macen ta tsaya da ita hotel. Cikin dare sa mata magani a abin da za ta sha, an ta yi barci sai su tashi su makure ta.
Kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers kenan Mustapha Ɗandaura. Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 1:17 na dare. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka sauka baiwa.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya yada zango a jihar Katsina inda ake fama da harharen ƴan bindiga waɗanda suke garkuwa da mata da ƙananan yara a garuruwa da dama da suka hada da shimfiɗa. A cikin hiranmu da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da iyalansa a shimfiɗan wanda kuma muka sa sunansa Sabili da dalilan tsaro ya bayyana takaicin ganin yadda aka gaza shawo kan wannan matsala.
Gaskiya magana Hajiya an san inda suke kuma an san wasu daga ciki to amma Hajiya ya mutanen da masu kai hare-haren nan galibin Islami bayan haka domin Allah tana da niyyar gun makamai awan da domin Allah Hajiya makamai da kowa bane zai tunkare ko kuma wasu ƙananan ma'aikata su kare sai suna da mila zan makamai kuma yara ne ƙanana Hajiya yake kara 13-14-15 Hajiya za ta je ƙaramin yaro da bindiga mai gidaya za ta yata da sunan kuma bila a rage suna da yawa don ko a jiya za a sayar da matan ma awa ne su wani ogani ka rasiya ya haɗa su ta 150 saman kafiya kowane da bindigogi su aiki da manya-manyan bindigogi ya fiya da kowane ƙananan abin da bai yi a jiya sun kare su wurin na amma an san ilimi.
To bisa ga bayanai da kuke samu ainihi menene dalilin da yasa suke kai waɗannan harhare?
To Hajiya mu dai a gaskiyar magana ko ranar da aka yi zaman sasaukin ma an tambaye su yau dalilin da yasa suke kai harhare duka dai mulmulmul su babu hujja da gaske ma'ana wasu ne suka shigo suka yi ruwa da suka samu makaman suka jamta mutanen nan kawai neman abin duniya a kama mutum a yi tsada a kai masu mu ma an so mutanen mu ya kai kashi nawa ba a sai mun yanzu ba a sai ya kai kashi nawa kan kwanakin baya to wannan alamar ya biya tafsiyar magana duk inda aka ajiye shi ya yi kana kuma Allah a abubuwan nan sai an aya an bi aliyan nan da ko an bi kuma kai dan mutane su ga tun karfi ya biya da ake tunani ko
a ganin ka biyan kudin fansa da irin wannan zaman sasantawan na a kamo su a kulle su su dawo su kama waɗansu a zo a yi musayan waɗanda suka kama da kuma waɗanda aka kulle din nan za a iya samun maslaha ta daukan irin wannan matakin
to gaskiyar magana Hajiya wannan al'amarin ne yawa ne abubuwan nan abin da ya kamata shugaban ƙasa Hajiya ya ne dai hankalin shi gurin nan abin nan ne yawa yanda ake tunanin shi yayi kamar ya ne dai hankalin shi mutanen nan makaman nan na tsaye suna hannun shi Hajiya dan an yi tafin shi mutanen nan ba mu tunanin amma shi wanda abu kadan wanda ya baka masa lokaci ala mutane wallahi makaman nan suna hannun Hajiya ba mun cewa a jiya din nan ta akwai wani babban sojan ne fara ganin ya fita ya kasa an ga kuma kuke kalamin yaro ga ya ga jike jike ko ya din ga din da hannu kalamin yaro ga ya aka tambaye shi ne din da ya bai da ruwa ya barka saboda shi da sun ga kawai mun ta ma'aikata su yi ne kanta abin nan gaskiya magana Hajiya sai ta mutaka hannu ce sai bangaren shugaban kasa abin nan ne yawa abin nan ya wuce dukkanin wani karamin mutum domin kan abin nan
to waɗannan iyalai naku da aka yi garkuwa da su cikin ikon Allah waɗansu sun suka samu dawowa menene kake gani za a iya yi da zai taimaka ma rayuwarsu zuwa nan gaba kasancewan da dama dai sun tagayyara
to gaskiya magana Hajiya akwai abin nan kan cewa mu haro mu ta yayi kokari iya gwargwari wa saboda da yaje da su gaban gwamnati a kan cewa a horo gurin nan fara su sai da aka wasu tirori na sanyawa turane na zalluwa da kudaden tallafi bayan haka kuma aka turo su aka ce mu je da su asibiti abin da ya kamata a yi masa a mutu sun biya muke su asibiti ana kirkima da yake hajji wayo ɗin nan karfe su yana zuwa wajen misalin sha ji a gama duba su an duba su yadda ya kamata an sallame su da sai sun yi gida.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya tambayi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ko yana da haƙƙin waɗannan mutanen da bincike ya tabbatar da cewa sun riga sun saba samun kuɗi ta hanyar kama mutane da shiga garuruwa suna satar kayan jama'a da satar shanu da kuma sauransu wannan shirin zai iya yin tasiri da za su daina laifukan da suka mayar sana'a.
To na farko dai sun saci shanu sun shiga cikin daji ba su da ikon zuwa kasuwa da su sai ɓarawon zaune wanda ke cikin gari ya je ya samo san naira 150,000 ya ba su 30,000 ko 20,000 sannan duk abin da suka samu makamin suke saye to su babu wani abun alheri ga yadda suka rama da ke zuwa wurin su umban da wahala so kaga bai yiwuwa su ci gaba da zama cikin wannan wahala su ma abin ya ishe su kamar yadda ishe mu ya ishe su tunda ba su da ikon suka ce fa abun naira 100 su fa an kai su wurin naira 1,000 ne a cikin dajin nan to sata mawa ake wa sannan kwayoyi da shaye mugayen shaye-shaye sun shigo cikin al'ummarsu sannan waɗanda suke cikin dajin nan ba wai kila ma an kasa su kashe uku Fulani ba su wuce kashe ɗaya ba mutane iri-iri sun zo da Hausawa da bare-bari da ainihin mutanen Nijar Abzuna da kowa ya shiga cikin dajin wanda yake su kansu abin yana ba su tsoro yana tara musu hankali cewa lalle a zo a zanna kuma da an yi gyara ai makashe sa na kawo maganar makarantu da magana ainihin yadda za a inganta irin su kansu dabbobin da neman ciyawa da hanyoyi a hankali za a bi wanda za a sama wa shi ba Fulatani wanda yake kiwo ai shi bai san noma ba shi ba noma bai iya rike shi sai su na kiwo ya sai da san shi guda ya hidiman wuta shida domin da ya sai da shan saman naira 150,000 ko 200,000 sai wata tara yana cefanan shi shi ba abin da ya dame shi to wannan cike suke so a inganta su samu zaman lafiya kuma na tabbata wato abin da muke in aka yi duka to waɗanda suka kiyarda suka zama shaidanu to so sai a yake su ba faɗa ba yaƙi faɗa daban yaƙi daban wanda suka zama shaidanu suka ce ba su yarda ba kuma za a zama fitina to dole da mu da su mu taru mu murƙushe su kuma murƙushewa yadda ba za su ƙara marmarin koma a gidan jiya ba
A karkashin wannan shirin ana samun wasu suna zuwa suna cewa sun tuba daga wannan al'amari, yayin da kuma ana zuwa kuma ana karbo wannan bayanai sun tabbatar da kuma bincike da kuma wasu kame-kame da aka yi haka sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne. Shin yanzu idan aka dubi irin nauyin laifin da suka aikata na kisan jama'a da sauran wasu abubuwa, wannan shirin kenan ya zama garkuwa gare su, shikenan sun koma kamar kowa kenan?
Abin da muka ce, duk mutumin da ba a kai shi kotu aka yanke mishi hukunci ba, zargi ake. Amma duk mutumin da an kai shi kotu an riga an yanke mishi hukunci, bai shigo cikin wannan tsarin ba. Tsarin mu yana nan kan wanda ake zargi cewa shi yayi kaza, shi ma an mishi kaza. So in ka ce sai kai wannan kame-kame ka kawo Fulani ka kawo mutanen cikin gari, kuma bisa kan zargi kotu sai ka kai kwakwara shaida wanda za ta tabbatar da cewa mutumin shi ne.
Ya Excellency, a can baya an yi ta ruwaito ka a kafafen labarai musamman na sadarwa a hoton bidiyo, inda kake bayyana irin matukar bacin ranka da kuma bayyana cewa kai abun fa ya isa haka nan. Yanzu nan da aka fara samu wannan nasara, ya yaran ka?
To, ka san abin da muka ce musu, mun zo da hannu biyu, da na dama da na hagu. Na dama muna neman sulhu domin sulhu alkhairi ce, Allah ya faɗi. Hannun hagu kuma na wuta ne, ba mu san ta kai yadda za a amfani da ita, amma in ta zama sai an yi amfani da ita za a yi, domin ba su fi ƙarfin gwamnatin tarayya ba, ba su fi ƙarfin sojan Najeriya ba. Amma sojan yanzu faɗa yake yi, yana raba ƴan uwa ɗan juma da ɗan juma da suke faɗa, ba yaƙi ya zo ba, kuma kar a yi fatan ya zo yaƙi. To alhamdulillah, wannan magana da aka gaya musu sun yadda da ita, sun sani, kuma alhamdulillah abinda muka fara gani sun sako mutum 16 daga ran Lahadi zuwa yau, mu kuma mun saki mutum 7 wanda suke zargi, an su ma daga ciki fiye da shekara 2 suna tsaroron soja, ko ma kotu ba kai su. To zaka ce gwar tsarin mutum, baka ce ga laifin da yawa ga komai har shekara nawa. Wan su daga filin jirgin sama aka dauke su, suna sakkowa haja ka dauke su, magana kenan. To saboda haka alhamdulillah, in dai aka ci gaba haka za mu tsara namu alƙawarin, su ma su tsara nasu, in Allah da za a samu cikakken zaman lafiya.
To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja burki nan sai mako mai zuwa, ku ji yadda gwamna Masari yake gani za a shawo kan wannan matsalar bashi daya dukan arewacin kasar. Za mu kuma fara haska fitila kan yadda talauci ya kusa zama ajalin wata matashiya, wadda sabili da tsananin ƙaunar saurayinta ta nemi kashe kanta ta wajen cinnawa kanta wuta, kasancewa saurayin ba shi da kuɗin ɗaukar nauyin auren. To kafin nan, a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla, ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Tun shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce Amurka na da zaɓi da dama baya ga matakin soji, muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuka da aka kai har suka haddasa gibi a wajen rabin man da ake samarwa a Saudiya a ƙarshen mako. Da alamar kokarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke dauke da dubban mayakan ISIS da aka damke ya citra, al'amarin da ka iya karfafa gwiwar kungiyar yan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a Syria da Iraki. Jihar California, wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurɓacewar iskar muhalli, da kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin ƙarni a kai na wacce ke da hurumin gindaya ƙa'idojin kare iska daga gurɓacewa, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar ta kafar Twitter jiya Laraba cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye wannan izinin da aka baiwa jihar ta California. Komandan mayakan Hutu na ƙasar Rwanda, wanda aka nema ruwa a jallo saboda zargin tafka laifukan yaƙi, an hallaka shi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, an kashe Sylvester Muda Kumuruza, jagoran mayakan da ke kiran kansu dakarun demokaradiyya na ceto Rwanda da safiyar jiya Laraba a lardin arewacin Kivu na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake dawowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, sai Sidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni ga injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai mun hadu a shirin mu na hantsi.